sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rido amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niya haka kuma na iya samu akan Alpha Radio da ke kuma cikin kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauri assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauraron abokan aiki muke farin cikin daukan da wani rakawa muku shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku ji abinda mutane ke cewa game da marigayi Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto kuma muna da lokaci za mu kawo muku ganawar da shugaba Muhammadu Buhari yayi da gwamnatin jihar Benue da ma sauran masu ruwa da tsaki a cikin jihar. Amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya musanta ikirarin da ake mishi na cewa baya son waɗansu jinsin a ranar Lahadi, kwanaki uku bayan da aka bada rahoton cewa ya kira baki ƴan ƙasashen Afrika, Haiti da El Salvador a matsayin wanda suka zo daga ƙasƙantattun ƙasashe. Trump ya bawa wani ɗan jarida amsa a lokacin da yake wajen wani shakatawar shi da ke Mar-a-Lago a jihar Florida cewa ni ne wanda ya fi kowa rashin son wariyar jinsi da za ka taɓa hira da shi. Shugaban ya ce a shirye yake kuma yana da niyyar cimma yarjejeniya da za ta kare kimanin yara bakin haure 800,000 waɗanda iyayensu suka shigo da su Amurka ba a kan ƙa'ida ba shekaru da dama da suka wuce. Amma ya ce a gaskiya bana tunanin 'yan jam'iyyar Democrat suna so a cimma wannan matsaya har ma daga baya ya ce damar ta wuce. Trump ya yi ikirarin cewa 'yan jam'iyyar Democrat a majalisa ba sa son tsaro a iyakar Amurka, ba sa son yaƙi da ake yi da mugayen ƙwayoyi, suna so su ɗauke kuɗi daga sojojinsu wanda kuma su ba za su yadda ba. A wani bayani da ya yi kuma a shafin shi na sada zumunci na Twitter, shugaban ya ce aƙidata tana da sauƙi sosai, Amurka ta zama ta farko kuma mai da Amurka ta fi ko ina. Rahotanni da aka bayar na cewa Trump ya yi amfani da munanan maganganu akan bakin da ke zuwa daga Haiti, El Salvador da Afrika ya jawo hankalin mutane har ana tattauna yadda za a kare bakin yara daga kora daga Amurka waɗanda aka ba su kariya ƙarƙashin dokar da ake kira DACA wacce tsohon shugaba Barack Obama ya fitar.
Babban mai gabatar da ƙararraki na ƙasar Ethiopia ya faɗa a yau Litinin cewa za a janye dukkan tuhumar da ake wa wasu mutane su 228 da aka tsare su game da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati kuma za a sake su jibi Laraba idan Allah ya kai mu. Babban mai gabatar da ƙararraki Gatchew Ambaye ya yi nuni da cewa waɗanda aka yi musu shari'a a kuma yanke musu hukunci dangane da wannan zanga-zangar ba su cikin mutanen da za a sako. An kama akasarin waɗannan fursunonin aka tuhume su da laifukan ta'addanci a lokacin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da aka faru a ƙarshen shekarar 2012 a yankin Oromia wanda daga bisani ta yaɗu zuwa sauran ƙasassen ƙasar. A makon da ya shige, Prime Minister Hailemariam Desalegn ya ce gwamnatinsa za ta saki wasu fursunoni da ba a bayyana adadinsu ba. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kiyasin cewa akwai fursunonin siyasa kimanin 4,000 da ke ɗaure a Ethiopia.
Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ne Amurkawa ke bikin girmama Martin Luther King Jr., mutumin da ya jagoranci gwagwarmayar ƙwato 'yanci da haƙoƙin baƙar fata da 'yan tsiraru, wanda kuma ya yi imani da cewar nasarar irin wannan gwagwarmaya ta dogara kan gudanar da ita cikin lumana. A kowace shekara a ranar Litinin ta uku a watan Janairu, Amurkawa na girmama shugaban 'yancin baƙar fatan da aka kashe wanda a shekarun 1950 da 1960 ya shirya tare da jagorantar kamfen na nuna ƙyamar wariyar launin fata da ke aukuwa a jihohin kudancin Amurka da kuma yaƙin neman daidaito tsakanin fari da baƙi da kuma 'yancin zaɓe. Mutane da yawa a faɗin Amurka suna yin hutun tuna ayyukan da gwarzon ya yi na kawo ƙarshen wariyar launin fata ta hanyar yin ayyukan gayya na taimakon al'umma. Majalisar Amurka ta girmama abin a shekarar 1994 ta hanyar keɓe wannan rana a zamantayin hidima ga ƙasa. Shugaba Donald Trump ya yi bayani akan jarumin a wani zama da aka yi a birnin Washington ranar Juma'ar da ta gabata, inda ya yabe shi da ayyukan shi na zanga-zangar lumana na neman daidaito da kwanciyar hankali.
Wasu yankunan bakin wake biyu sun tarwatsa tsakawunan su a babban birnin Iraki a yau Litinin, suka kashe mutane akalla 31 da raunata wasu da dama. Babamai sun tarwatse a dandalin Tehran da ke tsakiyar birnin Baghdad a lokacin cunkoson masu zuwa aiki da safiya a wannan wuri. Cibiyar hada-hadan kasuwanci ce kuma akwai laborori masu da ke taruwa don neman aiki. Kakakin ma'aikatan kiwon lafiya ta Iraki Dr. Saif Albade ya fadawa muryar Amurka cewa mutane 90 suka ji rauni, uku daga cikinsu rauni mai tsananin gaske. Babu kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan harin, amma harin da suka gabata kungiyar ta IS ita ce take kai su. Kungiyar ta mamaye mafi yawan sassan arewaci da yammacin Iraki na tsawon shekaru fiye da uku. Harin da sojojin Iraki tare da haɗin gwiwar Amurka suka riga kaiwa ta sama ne ya taimaka wajen fitar da kungiyar ta IS daga manyan biranen ƙasar da wasu sama da ta mamaye. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Ta yau ne ake cika shekaru 52 da kisan gillan da aka yi wa premier jihar wato Arewa Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto, kuma ga abin da wasu yan arewacin Najeriya ke cewa game da marigayin.
Sunana Yusuf Musa. Alal hakikanin gaskiya irin gudunmuwar da Gamji Dan Ahmadu Saddaunan Sokoto ya bayar wajen ci gaban Arewa da ma ƙasa baki ɗaya ya gaban ananata, saboda ayyukan da ya kawo na ci gaba a wannan lardi na Arewa na wancan lokaci, har yanzu suna nan miliyoyin jama'a waɗanda ma ba a yi hawo wannan ƙarni ba suna nan suna amfani da su.
Sunana Muhammad Lawal Aliyu. To gaskiya Saddauna Ahmadu Bello premier Arewa mutum ne wanda ya yi kokari tukuru wajen tabbatar da an tafiyar da Najeriya ta hanya madaidaiciya, musamman ga irin aikace-aikacen da ya yi da kuma irin abubuwan da ya bari na ci gaban ƙasar nan. Idan ka duba kamfanin suminti, wani abu ne wanda har yanzu a jihar Sokoto ana amfana da shi sosai.
Sunana Anas Mamman Dan Nayaba, Sokoto. Allah ya ji ƙan 'yan mazan jiya. Dan Ahmadu mutum ne mai kishi, kuma mai kishin ƙasa, mai son mutanen ƙasa. Su tashi sun kai abinda suka duba bayan su, su sun gina mutane, ko mutanen da suka gina mu mai dinin su ya so su gina mu, duk abinda aka faɗa mana sai a ce mana Saddauna, Saddauna, Saddauna ya wuce a rasa mai canji ne ta wani mawaƙi. Kuma in ka kalli abinda Saddauna ya yi yau, magabatan da ya bari waɗanda ya bar mu amana, to sun tudda abin nan, saboda duk abubuwan da Saddauna yau babu su. Yau ina gidan jaridar Saddauna na Kaduna, ina bankin Saddauna. Yau shugabannin mu na yanzu aikin da Saddauna yake na suka turmuce ya suna kulle shi suna ruhe shi.
Sunana Bashir Alkamawa. Saddauna ya yi ayyuka na ci gaba kuma ya taimaki mutane. An yi lokacin da in ya shigo gari kwai da ringe suna gidan shi, domin irin taimakawa da yake wanda zai yanzu shugabannin yanzu abinda ba su yi kenan.
Sunana Jennifer Ibuji. To Saddauna tunda dai before a haihe mu dai muka san dai muna ta jin labari yayi abin nan, shi mutumi ne mai kirki kuma yayi abubuwa da yawa da yasa ake tunawa da shi har yanzu. Yanzu 52 years da rasuwa, amma kuma har yanzu ana tunawa da abubuwan da yayi da dama a nan kasar kuma a duniya gaba daya.
To Allah ya ji kan 'yan mazan jiya. A kan wannan batu ne za ku kira mu da wato da shi da Martin Luther King Jr. na nan Amurka, wanda yau an kayyade ranar yau a matsayin ranar hutu, kuma a shakata da wannan kafin buɗe layukan namu.
Kuma ya kama diyan sa saboda ɓata gari. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kiran farko daga Kaduna binnin gwamna. Wace magana daga Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wace magana?
Sunana Alhaji Musa Garo,
mai rado da rikoda
kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, me ra'ayinka game da waɗannan gwarzayen guda biyu?
To alhamdulillah kaga Malam Ibrahim Ladan Ayawa, idan muka dauki irin yanayin yanda wayannan gwarzaye kamar Saddaura ta ba falewa, idan muka dauka kaga abubuwa ne da suke ya kamata mutane ɗan siyasa mu ma su rika koyi da su. Amma ko da yaushe mu ɗan Kaduna muke gani a nan arewa house, za ka ga an zo an sa gwamnoni sun zo sun sa baza doguwar riga da malin-malin suna kiran kansu wani Saddauna, ina ka aikin Saddauna. Shin wayannan waye da suke gani wani irin abu ne za ka yi wanda za a yi tunani da kai? Ka duba ba gani shekara 52 bawan Allah ne yana ƙasa, amma kuma kullum maganar shi ake yi. To kai a matsayinka na ɗan siyasa, kai a matsayinka zaɓaɓɓe, kai a matsayinka na mai mulki, ka yi abin da za a yi koyi da kai nan da shekara 20 kai ma. Don haka ya kamata a ce a yi hattara. Karshe ne muku fatan alkhairi Alhaji Musa Garo, kuma na ji daɗi da aka yaba mana wajen da ba ma wasa, wajen da muke neman layin nan na Amerika. Ga waya bakwai muke rikewa a hannunmu domin mu nemi wannan layi. Da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo.
To mun gode Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda. Har yau dai muna cikin Kaduna. Waye a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna tare da Adamu Jeje.
To Adamu Jeje, me ra'ayinka game da
Kaduna Najeriya?
Gwarzayen guda biyu
gaskiya ra'ayina kaman yanda aboki na kuma kani na yaro na Musa Garo ya fadi.
To
gaskiya har ga Allah ba shakka, tunawa da Ahmadu Bello Saddaura Sokoto ya biyo dalilai ne da dama wanda da an samu shugabanni bayan shudewan su wanda suka kamata ayyuka irin su yanda Saddaura suka yi da su tafawa balewa. Yanzu sai dai in tarihi ya zo a ce an yi su Saddaura, to amma sai aka rasa irin waɗannan. Sai dai ka ga mutum kawai ya samu ban riga wai shi ga Saddauna, amma ba aiki irin na Saddauna. Kuma har an kai wani lokaci ma a samu wasu cikin shugabanni yanzu wanda suke ganin ma har suna cewa wai Saddauna bai koyi ba, wa iyazu billahi. Waɗannan mutane Allah ya shirye su. Da ƙarshe muna muku fata alkhairi, Allah maimaita mana.
Mun gode Adamu Jeji, bari mu je Taraba kuma. Waye a Taraba?
Taraba Hawa'u ne daga Taraba.
To Hawa'u, mun ji daɗi da muka samu Hawa'u, mun jima ba mu samu mace ta kira ba. To Hawa'u, me a ra'ayinki game da wannan batu?
Gaskiya za su wadanda sun yi ayyuka mai kyau. Muna roƙon shugabanninmu na yanzu su yi koyi da halinsu, da hali irin nashi, saboda su ba su zama a duniya ko a nan gaba.
Yanzu ba a samun ba kenan Hawa?
Yanzu su ma su yi koyi, su je irin halinsu, su yi koyi da irin ɗabi'un shi.
To mun gode kwarai da gaske. Ita ma wata ce yanzu ba a samu irin Saddauna ba. To bari mun sake dawowa, har yanzu dai muna Kaduna. Ba mu hita Kaduna ne? Waye a Kaduna?
To Ibrahim Allahramma ne riga cikin Kaduna.
To Ibrahim Allahramma, kwana biyu ba mu ji ka ba.
Gaskiya, gaskiya ne. Ai wato har yanzu ba gaskiya ba a samu kamar Saddauna ba, sai dai an samu sanduna ne mu a za mu iya cewa.
Sanduna?
Ga shi sai faman bubbuge mawa suke da sandunan nasu.
To?
Fikiran dai da za mu yi da a gare su shi ne su san cewa aiki za su yi wanda za a iya tunawa da su. Saddauna kaga ai ya fifita ƴan wasu, bai fifita kanshi ba. Yanzu ƴan siyasa in za su yi bohol ko za su yi wani gyara, sai ga an yi signboard sai ga ginin da suka yi ko bowl din da suka yi ya lalace, amma wannan cyborg din
bai lalace
ba, an inganta shi bai lalace ba. Kaga ashe tallata kan suke to kiran mu gare su gaskiyar magana, su farga sun samu dama sun samu lokaci su yi ma jama'a aiki wanda shine zai gina kasa, shine zai raya al'umma, ba wai su dinga gina kansu ba, ana suna tara kudin da jikokin su ba, ba za su iya cinye wannan dukiyar ba.
To mun gode Ibrahim Allah rahama da wannan gudunmuwa. Allah sa kuma wanda aka yi domin sun ji. Muna Jalingo, wai a Jalingo?
Sunana Alhaji Su Manji.
Alhaji Su, to da ka dan kashe rediyon ko kai nesa da shi? Gaji murya na ina ji ciki.
Eh na kashe.
To ja mu je.
Kai ne wallahi godiya nake, na gade ina ne ku ba same ku ba sai yau.
To mu ma godiya muke da muka same ka same mu.
Allah saka muku da alheri, wannan shiri na gudun muke, Allah ya taimake ku, Allah ya huce muku gaba.
Na dade
ya kai shekara guda nan neman ku.
To yanzu dai faɗa mana ra'ayinka game da wannan batu da muke yi.
To ra'ayina shine to shugabannin nan ba kana gani ba, kowanne aka zabe shi dan ya tafiya ta fike na, amma su kwata da yin zai rasa daurakan zai yi wuya.
Kana nuna ba samu ba har yanzu kenan.
A'a, duk kowa bukata sai an zabe shi kenan, kawai sai rai gina kansa gina yayansa kawai, bai da wani tunanin al'umma kam, ko so daya ko guda daya.
To Allah sa sun ji. Bari mu je Zaria.
Wallahi.
Waye a Zaria?
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Baran ku da kuna tare da Sa'adu ne ta musu daga kusa cikin birnin Zaria.
To Sa'adu, me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa yanzu?
To a zahirin gaskiya an sha faɗa aka ce wani bai yi kama da wani ba. To gaskiyar magana mutane da dama sukan fito da ikirarin cewa Sardauna wato ana sha'awan hannun, amma ba a iya farantawa
ikon Allah.
Saboda haka zahirin gaskiyar magana, in dai har zan ba da shawara ga masu ba da sarauta musamman a masarautu, bai ma cancanta, ya kamata a jingine.
To ji wallahi Sa'adu ya yanke. To bari mu shiga Filato. Waye a Filato?
Yawa, assalamu alaikum. Mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur, jihar Filato.
To Bala Komanda, me ra'ayinka game da wannan batu?
Wata ra'ayina gaskiya, waɗannan mutane sun cancanta a jinjina musu, kuma har ga Allah sun ba da gudunmawa a ƙasashenmu na Afirka.
Wayyo, layin Bala ma ya tsinke shi ma.
Saboda sun ba da gudunmawansu gabaki ɗayansu a ƙasashen Afirka gabaki ɗaya. To mutane gaskiya, duk wanda aka ce ya kamata a ce mutum yana la'akari da irin waɗannan sunaye, to ya kamata ya tabbata cewa zai yi adalci, kuma zai zama cikakken mutum. Don mutanen nan cikakkun mutane ne, kuma mun ga cewa cikakku ne, kuma mun shaida cewa cikakku ne. Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi, muryar Amurka.
Mun gode Bala Komanda. Bari mu je jihar Ondo kuma yanzu. Wai a jihar Ondo?
Hassan ne daga nan Ondo.
To me ra'ayin game da waɗannan gwarzaye biyu da muke magana akai, Martin Luther King da Sardauna? Barka ka dai.
Ra'ayina gaskiya, ya kamata shugabanmu na yanzu su yi koyi da su. Ba su sha riga ba, sai ka ji suna cewa Sardauna, amma ba sa yin aikin ne. Ya kamata su yi koyi da su, saboda haka. Amma Sardauna gashi yau shekara 52 da saba, ana tunawa da su. Kaga wannan ai sun bar baya ne mai kyau.
Yanzu kana nan duk ba a samu ko kusa da su ba har yanzu?
Gaskiya ba a samu ba, dai ana faɗa a baki, amma a zuciya ba a aiwatarwa. Yanzu Buhari ne da yake kamantawa irin nasu, amma shi din ne tare ga shi dai abin da ya sa irin nasu dai ba mu san nan gaba ba, dai sai dai addu'a.
To
ku tashi lafiya, na gode.
To mun gode Madubola. Ya kan kiran da zamu iya ɗauka kenan a kan wannan batu da muke tattaunawa ko muka tattauna a kai. Gobe ma rana ce, don Allah ya kai mu muka bar layuka, sai a ƙoƙari a kira domin a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a, barkan ku da wannan lokaci da sadon mu da kowane sabon shiri na labaran wasanni. Yau za mu fara a Ingila ne, inda Liverpool ta zama ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta farko da ta ci Manchester City a cikin wannan kakar wasannin da muke ciki, bayan da suka rankwada musu ci 4-3 a karan da suka yi a Anfield. Ko da aka je hutun rabin lokaci, ƙungiyoyin nan guda biyu suna 1-1 ne da junansu, lokacin da Leroy Sane na Manchester City ya rama cin da Alex Oxlade-Chamberlain yayi wa su ‘yan Manchester ɗin a minti na 9. kuma da aka dawo hutun rabin lokaci, ƴan Manchester City sun nuna alama kamar suna kan hanyar samun gagarumin nasara, amma kuma sai Roberto Firmino da Sadio Mane da Mohamed Salah suka dinga cilla ƙwallaye cikin ragar ƴan Manchester City ko da aka ankara, sai ga su suna bi 4-1. To daga baya ɗin ƴan Manchester City wato su Bernardo Silva da Ilkay Gundogan sun so su rama ƙwallaye, sun saka ƙwallaye guda biyu, amma duk da haka wannan bai isa su kai ga yawan ƙwallayen da ƴan Liverpool suka sa ba. Duk da wani abin da yake faru, har yanzu Manchester City ita ce akan gaba a kan teburin maki-maki na Premier League na Ingila da maki 62, yanda Manchester United take ta biyu, Liverpool ta uku, Chelsea ta hudu, da Manchester United da Liverpool da Chelsea duk suna da maki 47-7 ne. Gwamnatin kasar Niger ta ce ba za ta kyale mutane su janyo mata rigima da rabuwar kawunan mutane ba, dangane da cece kucin da ya barke a sanadin kokuwar gargajiya da aka kammala a dan magaram kwanakin baya, inda ƙarshenta Tasiu Sani ya kada Yahaya kaka na Tawa, wanda kuma daga baya mutane suka zo suna ta cece kuce dangane da alƙalancin da aka yi. To kan haka ne jami'in gwamnatin ita Niger din wato Asmanu Malam Isa yau sulmu muni barma magana kan yadda suke kallon wannan da kuma abin da za su yi a kai.
Wannan kukuwar ta bana da aka yi a damagaran karo na ƙarshe tsakanin Tasiu da Yahaya ta kawo gardama, saboda alkali ya ba da sakamako, kuma mutane aka samu waɗanda ba su jitu ba da wannan sakamakon. Muka ga shi Yahaya kakan da kanshi ya yarda da wannan kayan ya yi, amma sai muka ga akwai mutane da dama da sun kai amfani da wannan damar, suna watsa magunguna masu muni waɗanda ba za su kawo kwanciyar hankalin da ake nema ba. Gwamnati ta ce ba za ta yarda da wannan ba. Mun ɗau mataki ana bincike duk waɗanda suka yi waɗannan kalmomin, insha Allah za a gano su kuma za a hukunta su, kamar yadda muke nan aka hukunta mutane a kwanakin baya ta wannan hanyar. Ba za mu yarda ba to irin wannan hanyar abi a raba kanuwan jahohi, wai ba tsakanin wanda wanda har ya kasance tsakanin jahohi ne ake zage-zage. Wannan gwamnati ba za ta yarda da shi ba, kuma za mu yi bincike insha Allah duk waɗanda sun kataka wannan dokar za mu hukunta su ga yarda Allah.
Asmana Malam Isa kenan yake tattauna da Sule Mumuni Barma kan yadda za a daƙile cece kucin da ya barke tsakanin mutanen Tawa da Magalam kan harkar kokuwa. Jama'a, abin da ya sauka kenan labaran wasannin wannan Litinin, sai watan Allah kan huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kowace ranar Litinin ta uku a cikin watan Janairu, Amurkawa suna karramawa da tuna Reverend Dr. Martin Luther King Jr. Dr. King, wanda malamin Krista ne ɗan ɗarikar Baptist daga jihar Alabama, ya jagoranci gwagwarmayar neman haƙƙin baƙaƙen fata, inda ya yi yunƙurin sauya zamantakewar al'umma cikin lumana. Da a ce yana da rai, to a yau 15 ga watan Janairu ne zai yi bikin cikar shekaru 86 da haihuwa. A saboda imanin da ya yi cewa sauyi baya wakana haka kawai, sai ta hanyar ci gaba da gwagwarmaya, Dr. King ya riƙa tsarawa yana kuma shiga cikin gangamin ƙauracewa ko zaman daras na nuna bijirewa da zanga-zangar lumana da kuma wasu matakan na nuna bijirewa ba tare da tarzoma ba. Dr. King ya taɓa faɗin cewa duk mutumin da ya karya wata dokar da zuciyarsa ta nuna masa cewa ta rashin adalci ce, wanda kuma ya amince da hukuncin zuwa kurkuku domin ya nuna wa duniya rashin adalcin wannan doka, to a zahirin gaskiya ya mutunta wannan doka ce sosai. A saboda haka ne a wasu lokuta 'yan raji suka keta dokoki cikin lumana da kuma mutuntawa, irin waɗanda suka hana cuɗanya a tsakanin Turawa da baƙaƙen fata, domin janyo hankalin duniya ga rashin adalcin da ke tattare da irin wannan doka. Ta irin wannan ne hankulan ƙasa da kuma tausayawa suka karkata ga abin da ke faruwa a garin Montgomery na jihar Alabama, a lokacin da wata tela baƙar fata mai suna Rosa Parks ta karya doka ta hanyar ƙin yarda cewa ta tashi daga kan kujerarta a cikin bus ta ba wani Bature. Hakan ya sa har aka kama ta aka kai ta kurkuku. Dr. King da masu gwagwarmayar neman haƙƙin baƙaƙen fata a Amurka sun samu nasara mafi girma da tsari a wannan yunƙuri nasu a shekarar 1964 a lokacin da gwamnatin tarayya ta Amurka ta kafa dokar kare haƙƙin kowa da kowa wadda ta hana dokokin hana cuɗanyar baƙaƙe da farare a wurare na jama'a. Sannan ta haramta nuna bambanci wajen ɗaukar aiki bisa dalili na launin fata, jinsi, addini ko kuma ƙasar asalin da mutum ya fito. Wannan dokar ta kare haƙƙi kuma ita ta haifar da dokar 'yancin jefa ƙuri'a ta 1965 wadda ta haramta nuna bambancin launin fata wajen yin zaɓe da kuma dokar adalci kan gidaje ta 1968 wadda ta haramta nuna bambancin launin fata ko asali wajen bayar da haya ko rancen siyan gida. Dr. King ya mutu yana da shekara 39 da haihuwa a lokacin da wani bature ɗan kisan gilla ya harbe shi ranar 4 ga watan Afrilun shekarar 1968. Amma har yanzu gwagwarmayar da ya yi tana zukatan al'umma. Sannan a hankali cikin lokaci an soke dukkan dokokin hana cuɗanyar jinsuna a Amurka. Nuna bambanci ya zama laifin da za a iya hukumtawa ake kuma hukumtawa ɗin. Rayuwar Dr. King ana iya daƙulata cikin wasu kalmomin da ya taɓa faɗi inda ya ce, "Abu mai mahimmanci a rayuwar ɗan Adam shi ne irin alkhairin da ya janyo, ba yawan shekarun da ya yi yana raye ba." Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta ikirarin da ake mishi na cewa baya son waɗansu jinsin a ranar Lahadi, kwanaki uku bayan da aka ba da rahoton cewa ya kira baƙi 'yan ƙasashen Afrika, Haiti da El Salvador a matsayin masu zuwa daga ƙasƙantattun ƙasashe. Trump ya ba wa wani ɗan jarida amsa a lokacin da yake wajen shakatawar shi da ke Mar-a-Lago a jihar Florida, cewa ni ne wanda ya fi kowa rashin son wariyar jinsi da za ka taɓa hira da shi. A yau Litinin ne Amurkawa ke bikin girmama Martin Luther King Jr., mutumin da ya jagoranci gwagwarmayar ƙwato 'yanci da haƙoƙin baƙar fata da 'yan tsiraru, wanda kuma ya yi imani da cewa nasarar irin wannan gwagwarmaya ta dogara kan gudanar da ita a cikin lumana. Wasu 'yan ƙunar baƙin wake biyu sun tarwatsa kawunansu a babban birnin Iraki a yau Litinin, suka kashe mutane aƙalla 31 da raunana wasu da dama. Bama-baman sun tarwatse a dandalin Tehran da ke tsakiyar birnin Baghdadza a lokacin cunkoson masu zuwa aiki da safiya. Wannan wuri cibiyar hada-hadar kasuwanci ce, kuma akwai leburori masu dake taruwa don neman aiki. Babban mai gabatar da ƙararraki na ƙasar Ethiopia ya faɗa a yau Litinin cewa za a janye dukkan tuhumar da ake yi wa wasu mutane su 528 da aka tsare game da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati, kuma za a sake su jibi Laraba. Babban mai gabatar da ƙararraki ga Chiyu Ambayi ya yi nuni da cewa waɗanda aka yi musu shari'a aka kuma yanke musu hukunci dangane da wannan zanga-zangar ba sa cikin mutanen da za a sako.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan, sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Hafsat Jalla ɗan mai sauro da Julie Creation ta zai sautin shirin. Sai Justin, wato injiniyanmu kenan, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya.